إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أتشيغ بدا كراتمنا مصطلح الحديث وندا منا كراتو جكل التافع منظومة البيقونية واللفر عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وندا يرسو هجرتنا دبو ديدة تمانن وندا درسن كرشي منكر انتبيتي نبيو أتشن ونا منظومة yau kuma zamu tashi da izinin Allah ta'ala zamu tashi baiti na uku wanda mawallifin littafin yace awwalu hasahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al. Sharhin wannan baiti bayan mun karanta shi mun maimaita karatun sa mun fa'inci salan yanda zamu karanta shi. Yanzu bari mu ji sharhin sa da ma'anar da yake dauke da ita. Fadin mawallafin littafin da yace awwalu has sahihu, anan malam ya fara da hadisi sahihi cikin kashe-kashen hadisin da zai kawo mana, wanda yace wazimin aqsamil hadisi idda, cikin kashe-kashen da zai kawo wanda kusan 30 da wani abu. To ya fara mana da hadisi sahihi. Hadisi sahihi zamu zo mu yi bayani akan sa, iri biyu ne, akwai sahihun li zatihi, akwai sahihun li ghairihi. Zamu zo nan gaba mu yi bayani akan sa, amma nan ana magana ne akan sahihun li zatihi, shine zai kawo wannan sharuɗa na shi, sahihun li zatihi. To ya gabatar da sahihi domin shine mafi darajar kashe-kashen hadisi, sannan ya mana ta'rifin hadisi sahihi da cewa wahwa mattasal isnaduhu. Wannan kalma ta wahwa, wato an yi mahawun din sukun, suka ce li daruratin nazmi, saboda larura ta tsarin waka. Ya ka ce wa huwa, wato za a samu tasgaro wajen baitin ya miƙe yanda ake so, shi yasa aka ce wa huwa, aka daure hawun din. An gane, yace wa huwa mattasal. Mattasal din nan shi ma ittasala ne, wa huwa mattasala, amma sai aka daure lamun din saboda waqafi. Aka daure lamun din mattasal saboda za a yi waqafi. Awwalu has sahihu wa huwa mattasal, kaga za a yi waqafi, to shi yasa sai aka daure lamun din. Wa huwa mattasal isnaduhu, ma'ana hadisin da aka ruwaito shi isnadin sa a jere da juna, wato asade da juna, ta yadda kowane rawi zai karbo daga rawin da yake sama da shi. Misali, mu ce lambar 1 ta karba daga lambar 2, lambar 2 ta karba daga lambar 3, kina sai lambar 1 yace haddasani. An gane, lambar 1 tace yace haddasani raqamu sunaini, shi kuma raqami na biyu yace haddasani raqamu salasa. Misali, dan mu maida shi da lambobi zai fi saukin ganiya. Shi kuma lamba na 3 yace haddasani raqamu arba'a. An gane, lamba ta 4 ta kaga wannan an samu ittisalul isnad, wato sanadin sa yayi ne ya sadu da juna, tunda an ce lamba 1, lamba 2, lamba 3, kaga babu rabewa. An gane, kowanne rawi ya karba daga wanda yake sama da shi. Amma idan aka ce haddasani raqamu wahidin ar-raqam isnaini ko ar-raqam salasa, lambar 1 ta bani labari daga lambar 3, yanzu nan kaga sanadin bai zama muttasil ba, bai zama muttasil ba, sanadin bai sadu ba. Domin me? Saboda an jefar da lamba ta 2, sai ya kasance hadisin ya zama munqati'ul isnad, isnadin sa ya yanke kenan. Lambar 1 ta karba daga lambar 3, to ina lambar 2? To rishin lambar 2 din nan sai ya zama sanadin bai samu ittisali ba, sanadin hadisin ya yanke, shi kuma hadisi munqati', ضعيفي نظام زوم يبيان ساتيكن ضعيفي وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال زي كاوشي كان بيت سقبا إن شاء الله لك حديثي منقطع يعني تكن حديثي ضعيفي ده هكا دولة أسامو اتصال السند سندا حديث ياجيرو ياجيرو دجونا kamar sarka wanda kowane dan sarka an lika shi ga dan uwansa an rata shi ga dan uwansa haka har zuwa karshen wato sanadin hadisi har zuwa karshen sahabin da ya ruwaito hadisi ina wata an gane fadin malam da yace walam yushazza aw yu'al ma'ana sharadi ne ga hadisi sahihi Allah ya kuna shazzan wala mu'allal ya kasance hadisin ba shaz bane ba mu'allal bane idan aka ce hadisi shaz saka ce huwa allazi yarwihi as-siqa mukhalifan lima huwa arjahu minhu imma fil adadi aw fi as-sidqi aw fi al-adala shine hadisin da siqa ne ya ruwaito shi wanda ya ruwaito shi siqa ne amintacce ne amma ya saba wa wanda ya fi shirin jayi idan jayin ko ta fuskar adadi ko ta fuskar gaskiya ko ta fuskar adalci idan wani hadisi ya zo mana da sanadi muttasil ga sanadin sa muttasil ba samu inqita'i ba sanadin sa bai yanke ba sai dai hadisi ne shaz ta ya muka gane shaz ne ta yadda zamu samu wannan ruwayar da ta zo ta saba ma wata ruwaya can daban wadda ta fi tarin jayi ko ta fuskar adadi ya zama mutum uku sun ruwaito shi da wannan fuska mutum daya ya ruwaito shi da wannan fuska alhali kuma dukkanin su adalai ne an gane to sai a dauki ruwayar wanda suka fi yawan adadi mutum uku da mutum daya kuma dukkanin su adalai ne ba wanda zai wannan ya rawaito shi da wannan fuska wannan ya rawaito shi da wannan fuska to sai muce wannan wancan shaz ne ma'ana ya zama munfarid shuzuzi shine infirad wato ka kade ta kai kadai ka fita daga jama'a an gane to sai zamu dauki na mutum uku din nan to da dukkanin su dai adalai ne sai mu dauki na mutum uku mu bar na mutum guda mutum uku dai za a fi sa ran samun daidai a wajen su fiye da mutum daya ina ba ta an gane ko kuma ta fuskar gaskiya su biyu ne amma ɗaya ya fi ɗaya gaskiya duka suna da gaskiya amma ɗaya ya fi ɗayan mai gaskiya ko kuma ta fuskar adalci za mu zo mu yi bayanin menene adalci shi ma nan gaba sharuɗan marwaicin hadisi wani sharuɗa ne marwaici ake son ya cika sannan ya karɓi hadisinsa za mu zo mu yi bayaninsa gaba akwai kowanne malami da irin sharuɗansa akwai sharadin Bukhari akwai sharadin Muslim da sauransu za mu zo Allah ya damu bayani akan su daga koyi zama ya fi shi rinjayi ta fuskar adalci to ba za a karbi wancan hadisin ba guda koda ko wanda ya rawaito shi ba adali ne koda ko sanadin sa muttasil ne me yasa saboda akwai shuzuzi min ajali shuzuzihi saboda hadisin ya kadaita ya fita daga cikin jama'a ko kuma ya saba mu wanda ya fi shi gaskiya ko wanda ya fi shi adalci shi kuma shuzuzin nan yana iya kasancewa a cikin hadisi daya taiwa dalibai su ruwaito hadisi guda daya daga malamin su amma sai a samu daya ya saba wa sauran watakila su sun tabbatar shi kuma ya kore shi kadai to kaga sai a karbi ruwayar su a barta shi a cikin hadisi daya taiwa kuma ya kasance a cikin hadisai biyu da hadisai daban-daban hadisi biyu sun ci karo da juna hadisan ba ɗaya bane an gane ina yi wa a cikin hadisai guda biyu daban-daban kenan ba a sharɗantawa a cikin shuzuzi a ce dole sai a cikin hadisi guda a ce marwaita din sun saba ne a cikin hadisi guda ɗaya a zai iya kasancewa sun saba ne a cikin hadisai daban-daban misali wannan ya rawaito wani hadisi da ya tabbatar da wani abu sai wani hadisin ya zo can daban shi kuma ya kore wannan abu kaga hadisai da biyu daban-daban amma kuma sun ci karo to dole za a dauki daya a ce shaz ne idan an samu abinda muka faɗa an samu daya ya firin jayi ta fuskar adadi ko gaskiya ko kuma adala misalinsa hadisin da ya zo a cikin sunan hadisin ya zo a cikin sunan wanda manzon Allah yake hadisi ya ruwaito mai rawaicin hadisi ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadi game da azumi idan sha'ban ya raba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anis siyami idan tasafa sha'ban manzon Allah ya hana yin azumi idan watan sha'ban ya raba hadisin Ahmad ya rawaito shi, Abu Dawud ma ya rawaito shi cikin kitabus sawmi, babu karahiyatu sawmi nisfi min Sha'ban. Tirmidhi ma ya kawo shi kitabus sawmi, babu karahiyatu sawm. Ibn Majah ma ya kawo shi cikin kitabus siyam, babu ma jaa fi an-nahyi fi an yataqaddama ramadana bi sawmin illa man sama sawman wafaqahu. Kaga duk ashabu sunan sun kawo shi. Ya manzo Allah ya hana yin azumi idan Sha'bana ya raba. To kuma sai wani hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, wanda manzo Allah yake cewa la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kada ku gabaci ramadana da azumin yini biyu ko yini daya, sai fa idan mutun ya saba yin azumin sa na nafila to yana iya yin sa a wannan lokacin babu matsala. Kun gane? To wannan hadisin da yazo a cikin Bukhari, idan muka roke shi, muka yi roko da wannan hadisin da yazo a cikin Bukhari da Muslim, sai mu ce a cikin sa akwai hujjar da take nuna ya halatta ayi azumi koda bayan Sha'ban ya raba ne. Domin manzo Allah ya a cikin hadisi ya iyakance hanin daga yini ɗaya ko biyu. Kada ku gabaci Ramadana da azumin yini ɗaya ko yini biyu. Amma in yini uku ne fa kafin Ramadan kana iya yi, in yini hudu ne kafin Ramadan kana iya yi, in yini biyar ne. Ina fata fahimta. Inda hanin yake yini biyu ko ɗaya kafin Ramadan, shi ma ga wanda baya yin wani azumi na nafila, amma wanda ya saba yin azumin sa na nafila, Litinin ta faɗo wannan ranar kana iya yin ta, misali in kana azumin Litinin da Alhamis. To idan muka dauki wannan abin da yake nuna wa kenan na Bukhari da Muslim, idan kuma muka dauki wancan na ashabu sunan, shi kuma yayi hani in dai har Sha'ban ya raba to ba maganar azumi. To kaga su hadisan biyu sun ci karo da juna, wancan ya iyakance daga rabi, wannan kuma ya kawo har zuwa azumi da sauran kwana biyu ko kwana guda. To cikin su wanne zamu dauka? Da Imamu Ahmad yazo sai yayi ruko da hadisin da yazo a cikin Bukhari da Muslim, an gane, wanda yake nuna cewa hanin ya shafi wanda ya gabaci Ramadana da kwana biyu ko kwana ɗaya ne, nan ne aka hana. Amma in kafin Ramadan da kwana uku ne kana iya yin azuminka. Sai aka ce wancan hadisin fa, sai yace wancan hadisin ya zama shaz, yace inna hadhal hadisi shazun, wannan hadisin da yazo cikin sunan ya zama shaz. Me yasa? Yace li annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu, saboda ya saba ma hadisan da suka fi shirin jayi. Yace iz inna hadha fi sahihaini wa zaka fi sunan, domin wannan yazo a cikin Bukhari da Muslim, wancan kuma yazo a cikin sunan. Kaga ko shakka babu hadisin da yazo a Bukhari da Muslim yafi karfi fiye da wanda yazo a cikin ashabu sunan. Saboda Bukhari da Muslim sun sharɗanta sihha, za su kawo hadisi sahihi, kuma sharuɗan su shine sharuɗa wato mafi inganci fiye da sharuɗan wasu wanda ba su ba. Dan haka sai yayi ruku da hadisin Bukhari da Muslim, wannan misali ne. Saboda hadisan kowanne in ka duba sanadin sa ya inganta, da na cikin ashabu sunan din, da na cikin sunan, da na cikin sahihaini, duka sanadin su ya inganta, babu mai matsala, ba wanda zaka tuhume shi ta fuskar sanadi. An fahimta? Ta fuskar sanadin sa. Amma sai aka rinjayar da na Bukhari da Muslim, saboda sun fi waɗancan mai sun fi su ƙarfin adala, sun fi su abin nan, sun fi su abin da duk ake bukata dai wajen karɓar hadisi, sharuɗan su suna da ƙarfi. Za mu zo mu karanta sharuɗan Bukhari da Muslim don ku san cewa akwai bambanci. Shi yasa aka rinjayar da hadisin Bukhari da Muslim. Sannan yana daga cikin shuzuzi ya kasance hadisin ya zo sanadin sa ya inganta, amma ya saba wa abin da aka sani ta fuskar larura, abin da aka san shi a addinance ta fuskar larura, ya saba ma wani abin da aka san shi a addinance, koda ko a cikin Bukhari ya zo. Domin akwai hadisin da ya zo a cikin Sahihul Bukhari, wanda manzo Allah yake cewa za a samu annahu yabqa fi an-nari fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya fayunshi Allahu laha aqwaman fayudkhiluhum an-nara. Yace wuta za a samu wuri da zai saura bayan ɗan wuta sun shiga wuta, ɗan duniya, mutanen duniya kowa an shiga wuta, sai a samu wani wuri ne da suka yi saura babu mutane a ciki, ga wasu ɗakuna nan fanko ba kowa a ciki. To sai Allah ya halicci wata halitta ta musamman, ya halicci wasu mutane kawai sai ya zuba su a cikin wuta. An gane a cika wayannan dakuna. Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin kitabut tauhid babu qauluhu subhanahu wa huwal azizul hakim, wato dai ya nuna Allah mabwayi ne mai hikima, dai ya nuna buwayarsa shine ya halicci mutane kawai na musamman yasa su wuta ba tare da sun yi laifin komai ba. To wannan hadisin duk da sanadin sa muttasil ne amma shazi ne, domin ya saba ma ma ulima bid darurati min ad-din, ya saba ma abinda aka sani a addini ta fuskar larura, domin Allah ta'ala baya zalintar kowa. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah baya zalintar wani. Idan aka ce Allah ya halicci mutum ya sa shi wuta ba tare da yayi laifin komai ba, ya zalunce shi ko bai zalunce shi ba? Ya zalunce shi. An gane? Shi yasa Allah bai dai ya sa ka wuta ba sai ya aika maka manzo. Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aika manzo. To su wannan ina manzon da aka aika musu? Kaga ba aika musu manzo ba, ko dole ta ya za a sa su wuta? Da haka malaman hadisi suka ce wannan ruwayar an samu inqilabi ne a cikinta, wajen mai ruwayar ne ruwayar ta jirkice masa. Abinda yafi zai fi zama daidai inda a ce aljanna annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya, a ce a cikin aljanna za a samu gidajen da za su yi saura bayan mutane sun shiga. Fa yushi Allahu aqwaman fa yudkhiluhum al-janna, sai Allah ya kage wasu mutane na musamman ya sa su aljanna. To ya Allah ya haka akwai zalunci? Babu. Wannan sai ya zama falalace ta Allah, sai ya zama mai falalace. Allah ya sa su aljanna da rahamarsa da falalarsa. Dama ai kowa zai shiga aljanna ne da falalar Allah. Amma in mun dauki wacce ruwaya ta farko duk da tana cikin Bukhari muka ce zamu tabbatar da ita, to nan za a tuhumi Allah ne da zalunci. Ku gane wannan? To in an samu irin wannan hadisin koda ya inganta, inda ya saba ma abinda aka sani ta fuskar to ta fuskar larura, to wannan hadisin sai a ce masa shazi. Ta kowane hali dai dole kafin hadisi ya inganta ya kasance ya kubuta daga shuzuzi, ya zama ba shazi bane. Da a ce mutum adali zai ruwato hadisi ta wata fuska, sai a samu wasu mutane guda biyu su ma adalai su ruwato hadisin ta wata fuska, to wannan hadisin na farko mai zamu ce masa? Sai mu ce shazi ne, ba zai kasance sahihi ba duk da wanda ya ruwato shi adali ne. An gane? Haka da a ce wani mutum zai ruwato wani hadisi ta wata fuska, wani mutum daban ba mutane biyu ba, shi ma mutum daya ya ruwato shi ta wata fuska da ta saba ma wannan, amma wancan wannan nabiyin yafi wancan adalci, yafi wancan karfin harda, to na farkon me zamu ce masa? Ce masa shazi ne, saboda ya saba ma wanda yafi shi harda, wanda yafi shi adalci. To wannan ka'idar tana da fa'ida sosai ga dalibin hadisi, domin fa'idar da za ta yi maka idan hadisi guda biyu suka zo maka kuma sun ci karo da juna, idan ka kalli sanadin su zaka ga sanadin muttasil ne, idan ka kalli madajin hadisin zaka ga dukkanin su siqa ne. To ya zaka yi? To sai ka kalli matanin, in ka kalli matanin kuma sai ka ga su sun saba wa juna, to menene mafita? To a lokacin sai ka hukunta ma wancan cewa shaz ne, kuma baka da laifin komai, baka da laifin komai. Idan ka ce ta yaya zan hukunta masa cewa hadisi ne wanda ba ingantacce ba, alhali sanadinsa ya sadu da juna, alhali wanda ya ruwaito shi shi ma siqa ne adali, sai mu ce saboda yana da wata illa da ta raunana shi. Wace illa ce? Ita ce shuzuzi, dan ya saba ma adadi mai yawa, ko ya saba ma wanda yafi shi har adalci ko harda. An gane? Kaga daga nan suka samu mafita. Duka biyun adalai ne, duka wanda suka ruwaito shi kaza kaza, istisalu sarar ga komai ya haɗu, amma su ce wannan da'ifi ne, wannan hadisin da'ifi ne, wannan kuma sahihi ne. To me yasa zaka ce wannan da'ifi ne? Hadisin da wani 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 suka ruwaito kace masa eh da'ifi ne, me yasa? Saboda ya saba ma wanda suka fi shi yawa, ko suka fi shi harda, ko suka fi shi adala. Mun gaba da wannan, sai gaban ƙarshe yace aw yu'al, haka ne, walam yushazza aw yu'al. Hadisin ya zama ba shazi bane, sannan kuma ba illanta shi ba, bai da wata illa. Fadin malam da yace aw yu'al ma'anarsa wato ay yuqdahu fihi bi illatin tamna'u qabulahu kar ya zamo an rauna nashi da wata illa da za ta hana a karbe shi idan aka samu wata illa a tattare da hadisi wanda za ta hana a karbe shi to hadisi ya zama ba ingantacce ba domin ma'anar illa a larabci shine wasfun yujibu khurujal badani an al-i'tidal at-tabi'i ina wata sifa da za ta hana gangar da za ta fitar da gangar jiki daga wato daidaituwanta daga lafiyar ta ta dabi'a za ta canza gangar jiki daga yanda yake a dabi'ance shi yasa idan mutum ba ya da lafiya sai a ce fulanun fihi illatun ko kuma a ce alilun ay maridun fulanun alilun ma'ana wani ba ya da lafiya kenan al illatu maradun tamna'u min salamatul badan illa wata cuta ce da take hanawa gangar jiki ta samu lafiya da sukuni to irin wannan illar haka za mu kwatanta ta a cikin hadisi da aka ce hadisi yana da illa sai zama ma'anar wannan illar wasfun yujibu khurujal hadisi anil qabul wata sifa da za ta wajabta fitar hadisin daga karba ya zama hadisin ya fita daga halin da za a karbe shi saboda wata illa wata cuta wani rashin lafiya da yake da ita sai dai wannan sharadin da malam ya kawo wace walam yushazza aw yu'al malamai suka ce za mu ƙara wani abu akai sama wato doriya akan abinda mawallafin littafin ya faɗa sai a ce Allah yu'allal hadisu bi illatin qadiha kada a illa kada hadisin ya zamo yana da wata illa wanda za ta raunana shi illa qadiha wato mummunar illa akwai illa mummuna akwai wanda ba mummuna ba domin hadisi ana iya illata shi da wata illa ba mummunar illa ba wanda ba za ta yi masa tasiri ba kuma ana iya samun ya raunana da wata illa mummuna wanda za ta yi masa tasiri shi yasa ita kanta mummunar illa illa qadiha malamai sun yi sabani mai yawa a kanta domin wasu malaman hadisi wani malamin hadisi zai zo ya ga wannan hadisi yana da wata illa da za ta wajabta a munana shi yana da wata illa da ta munana shi har ta yadda ba za a iya karɓar sa ba wani kuma in ya zo wannan illar baya ganinta a matsayin illa da za ta raunana hadisin har ya zama ba za a karɓe shi ba misalinsa da a ce mutum zai zo wani rawin hadisi wani malamin hadisi zai zo sai ya zaton cewa wannan hadisin ya saba ma wani hadisin da ya fi shi rinjayi to iya zo sai ya ce wannan hadisin shaz ne sai ya illanta shi da shi zuzi to kaga ba zai karbe shi ba amma idan wani ya zo sai ya duba sai ya ga ai da wannan hadisin da wannan ma ba su ci karo ba za mu iya hada su mu yi aiki da su to kaga shi sai ya dauki wannan hadisin a matsayin mai a matsayin sahihi a fahimta bai misali kadan kafin mu wuce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hani game da azumin ranar juma'a wanda ya zo a cikin sunan Abi Dawud manzon Allah ya yi hani game da azumin ranar asabar mun san da wannan hadisin ko da yake cewa la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumin ranar asabar sai a cikin abin da aka farlanta mu yanzu haramun ne kai azumi ranar asabar in dai ba na farilla ba ina fatan fahimta to wasu malamai da suka zo sai suka tuhumi wannan hadisin da shuzuzi suka ce hadisi ne shaz me yasa suka ce saboda ya saba ma hadisin manzon Allah wanda yazo a cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah ya sawo matarsa tana azumi sai ya tambaye ta hal sumti amis kin yi azumi jiya tace la yace atasumina gadan zaki azumi gobe tace la sai yace fa aftiri to ki ci abinci kawai wanda hadisin bukhari ya roto shi kuma a cikin sa akwai halaccin yin azumi ranar asabar da ya ce gobe zaki tace a inda ta ce zan yi kaga ai shikenan an fahimta to sai wancan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi wannan kuma Bukhari ya rawaito shi to kaga sai wasu malamai suka ce wancan na Abu Dawud shaz ne wannan za mu yi aiki da shi saboda ya saba ma wanda ya fi shi rijayi an fahimta na Bukhari to wasu malamai da suka zo suka ce a la mukhalafatu huna ai babu sabani tsakaninsu wa zalika li imkanil jam'i saboda za mu iya hada su duka biyun mu yi aiki da su suka ce kuma wa iza amkanal jam'u fala mukhalafa idan hadisi biyu za mu iya hada su to babu sabani kenan in dai har za a iya hada su kuma yanda za mu yi mu hada su sai mu ce ai hanin ya shafi kadaita asabar din ne da azumi idan zaka yi azumin asabar ita kadai to wannan hadisin Abu Dawud ya hana haramun ne amma in zaka hada ta da juma'a fa ya halatta in zaka hada ta da lahadi fa ya halatta ina fata fahimta yawa to kaga waɗannan malaman su suka kalle shi suka ce masa shazu suka raunana shi wannan su ce a'a fa idan rauni yana nan to ana iya samun irin wannan domin ita illa wani al'amari ne boyayye zai yi boyuwa ga wani mutum ta wata fuska ta yadda zai wato illar za ta boye ga wani mutum illar za ta boyi ga wani mutum idan ya zo sai ya ce hadisin karɓaɓɓe ne wani kuma ya zo wannan illar sai ya ganta kaga sai ya tuhumi hadisin da cewa mai rauni ne shi yasa muka ce dole a sanya wannan kaidi a ce an takuna illatu qadiha dole illar ta zamo illa ce mummuna ita kuma illa mummuna ita ce wadda za ta yi tasiri a cikin doran maudu'in hadisin za ta yi tasiri a cikin maudu'in hadisin abinda hadisi yake so ya karantar amma idan illar ta kasance bata shafi maudu'in hadisin ba to wannan ba a ce mata illa qadiha bari mu ga misali akan wannan kafin mu wuce misali akan hadisin fadala bin ubaid radiyallahu anhu a lokacin da ya sayi wata qilada ya sayi wata sarka to sarkar da ya saya sarka ce wadda an sa mata duwatsu sai a sa tamatar zinari dirhamin zinari sannan a yau gaba a sa duwatsu mutanen da suna yin irin wannan kamar wata dala haka dala ta zinari sai a sarka wata jikin zari to sai a sa dutse biyu ko uku sai a karo gaba sai a sa wata tamma ta zinari sannan a yi gaba a sa sai a kara wata tamma haka to da yazo sai ya saye ta suka ce sai ya saye ta da dinari 12 wannan hadisin na dan ishara gare shi da muka yi da san farko amma na yi ta kuskure ina cewa dirhami kudin azurfa shine dirham amma kudin zinari shi kuma shi ake kira dinari kenan sai nace ya saye ta da dirhami 12 a wancan darasin ga wanda ya koma in ya saurara haka zai ji na faɗa nace dirhami 12 to wannan kuskure ne baki na ne abin nan kenan ya saye ta da dinari 12 dinari na zinariya ya saye ta ita sarkar to da yazo ya kwance ta ya kwance ya fidda duwatsun daban ya hidda tammomin dinarorin daban sai ya ga sun fi 12 sai ya ga sun fi dinari 12 to sai yazo sai ya gaya wa manzon Allah to sai manzon Allah ya ce la tuba'u hatta tufassala to daga yau a daina sai da irin wannan sarkar wadda take hada da duwatsu da zinari a cakude sai an rabe ta da juna sai a ware duwatsun daban a saida su a yi musu farashin su daban a ware zinariya daban a yi mata farashin ta daban an fahimci wannan to ba wani abu muke so mu kawo wadan malamai sun yi hukunci da yawa akan wannan hadisin ba shi muke so mu kawo ba in mun zo mas'ala ta fiqhu muka ci karo da hadisin ma iyayen sharhin abinda malamai suka faɗa a kai yanzu abinda kawai muke so mu ce hadisin marwayata da suka ruwaito shi sai suka samu sabani wajen nawa ne ya sayi sarkar wasu suka ce ya saye ta da dinari 12 wasu suka ce dinari 9 wasu suka ce dinari 10 to kaga ko shakka babu wannan illa ce wadda ta girgiza hadisin sai dai illa ce ghairu qadiha wadda ba za ta munana hadisin ba mummunar illa bace me yasa domin sabawar farashin sarkar wannan baya taba maudu'in hadisin shi maudu'in hadisin abinda yake so ya karantar shine yayi hani an yuba az-zahabu biz-zahabi idza kana ma'ahu ghairu la yajuzu wa la yusah ba za a saida zinari da zinari ba in har akwai wani abu cakuɗa tare da shi dole sai an rabe su da juna an gane abinda hadisi yake so ya karantar ke to in aka ce ya saya da dirhami 10 sai ya kwance ya ga tafi 10 wasu suka ce ya saya da 9 da ya kwance ya ga yafi 9 wani suka ce ya saya da 12 da ya kwance sai ya ga yafi 12 yanzu kaga duk wannan ai sabanin bai taba maudu'in hadisin ba hadisin da yana nan a matsayin abinda yake son ya tabbatar shi da dai in za a sai da zinari hada da wani abu to a raba su da juna a rabe su sannan a sai da kowa da kudin sa daban an gane in dai da zinari ne za a sai da shi to kaga maudu'in hadisin bai samu matsala ba dan haka hadisin yana da illa amma illar ba qadiha bace dan haka za a aiki da shi haka hadisin Jabir wanda manzo Allah ya sayi raƙuminsa an dawo daga tafiya raƙuminsa an bar shi can baya manzo Allah da ya biyo yadda shi bayan raƙumin sai raƙumin kawai kamar an yi masa allurar soja sai gashi ya bi duk ya tsere wa mutane da kullun sai an tsaya jiran shi yau ga raƙumin shi gaba shi yake jiran mutane shi har ana ta mamaki. To sai manzo Allah ya ce nawa zaka saida min raƙumin, sai suka yi ciniki da manzo Allah. Sai ya saida wa manzo Allah raƙumin, amma ya ce masa ina da sharadi, ba zan baka raƙumin ba sai mun je gida, sai mun je Madina. An gane, manzo Allah ya ce na yarda, aka yi ciniki. To sai marawatan hadisin suka yi sabani wajen nawa manzo Allah ya sai raƙumin. Wasu suka ce ya sai shi da ukiya daya, wasu suka ce ya fiye da ukiya, wasu suka ce akalla min ukiya. Sai ce ya sai shi da farashin da bai kai ukiya ba. To wannan sabanin shi ma baya illata hadisin, dan ba illa bace qadiha, duk da illa ce shi ma tunda an samu sabani a wajen marwayta, amma bai hana hadisin a kalbe shi, domin hadisin bai shafi mawdu'in, asalin mawdu'in hadisin ba. Mai hadisi yake so ya karantar manzo Allah ya sayi raƙumi daga wajen Jabir da wasu kudaidai sanannu, sannan Jabir ya sa wa manzo Allah sharadin cewa ba zai bada raƙumin ba, zai ci gaba da hawa raƙumin sai an je Madina. Wannan ya nuna ya halatta kai ciniki da sharadi, zan saida maka wannan gidan amma ba zan tashi ba sai bayan wata uku, sai bayan wata uku zan tashi, ka yarda? Eh na yarda. To ya halatta. Wannan shine mawdu'in hadisi. To wancan sabanin da aka yi ukiya ya sayi shi, bai kai ukiya ba, ya fi ukiya, ya taba wannan mawdu'in? Bai taba ba. Kaga hadisin yana nan tabbataccen sa, yana da illa amma ba qadiha bace. Kawai abinda za a samu sun yi sabani wajen kudin da aka sayi raƙumi, amma wannan illa ce ba qadiha ba. To wannan dangance da abinda ya shafi matanin hadisi ta fuskar sanadi ko shi kuma ana iya samun sabani wajen ayyana, wato ana iya samun sabani wajen ayyana ainihin siqa, wajen ayyana siqa, mutum ya wajen ya ayyana wani sai ya ambaci wani shi wanda shi ma siqa ne a maimakon asalin wanda ya kamata ya ambata, sai ya kuskure. Misali kai ko biyun nan duka siqa ne, kai siqa dai, kai siqa ne, to kai ne ka rawaito hadisi, da nazo sai in ce kai, maimakon in ce kai sai in kuskure in ce kai, saboda ko dan sunan ku yayi kama ko dan wani abu da ya kama da haka. Amma ya bincika sai a ga duka biyun siqa ne, to kaga wannan ita ma illa ce amma ba ta taba hadisi. Akwai hadisin Ya'la bin Ubayd wanda ya rawaito shi daga Imam As-Sauri, daga Amr bin Dinar, daga Ibn Umar, yace daga Amr bin Dinar daga Ibn Umar. To malamai da suka zo suka ga a yayi wahami wajen ruwaito hadisin, domin daga Imam As-Sauri ya karbo hadisin ne daga Abdullah bin Dinar, ba Amr bin Dinar ba, Abdullah bin Dinar, kuma dukkanin su biyun siqa ne, kuma dukkanin su kuma daga Umar, shi ma daga Umar ya ruwaito shi, Ibn Umar. To kaga da Abdullah bin Dinar duka wa da kani ne, Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar, kuma dukkanin su siqa ne, kuma duka suna ruwaito hadisi. Da yazo saboda ya saba da ba ya ruwaito a wajen wannan, ara ruwaito a wajen wannan, to maimakon ya ce ya ruwaito daga wajen Abdullah bin Dinar sai ya ce ya ruwaito daga wajen Amr bin Dinar. Aka zo aka duba aka ga inda yayi kuskure, amma aka ce hadisin ya sha, domin ya samu illa amma illa ce ghairu qadiha, wanda ba za ta taba hadisin ba. An fahimci wannan? Saboda haka wannan shine abinda malamai suka bamu na misali, kenan illa dole ta kasance qadiha. To misalin illa qadiha, idan muna son mu gane menene illa qadiha, shine mutum biyu su ruwaito hadisi, ɗaya ya ruwaito shi da sifa ta korewa, ɗaya kuma ya ruwaito shi da sifa ta tabbatarwa. To lalle wannan illa ce qadiha. Ko biyun nan ko ruwaito hadisi, kai sai ka ce haram, wannan ya ce halal. Kaga wannan ya shafi mawdu'in hadisi, ya shafi mawdu'in hadisi, ya shafi mawdu'in, kuma dukkanin ku adalai ne, ba wanda zamu rinjar akan wani. To kaga wannan illar sai ta sa a ajiye hadisin, dole sai an samu wata hanya da za a rinjaye da ɗaya ruwayar akan ɗaya, wanda ya samu illa qadiha, daga sai a raunana shi saboda wannan illar. Sadan kuma yana iya samun illa a cikin matanin sa, a cikin wannan illa a cikin abun nan, a cikin matani wanda muka ambata, wanda zamu kawo ƙarin bayani in mun zo kan hadisi muttarib. Akwai can gaba malam zai kawo hadisi muttarib, to zai kawo misali akan wannan, zamu kara samun haske inda marawayta daban-daban za su ruwaito hadisi da sigogi daban-daban, wanda hadisi muttarib kuma mun san da'ifi ne saboda wannan illar ta ittirabi da aka samu. To kuma ana iya samun illa qadiha a cikin sanadin hadisi, kuma illa qadiha din akwai zahira akwai khafiya. akwai illa zahira akwai illa khafiya. Illa zahira shine wanda ya rawaito hadisin ya zama fasiki ne, an san shi makareci ne, shararren makareci ko mashayin giya ko wani abu irin wannan. A cikin isnadin hadisin akwai mashayin giya ko akwai fasiki, to ga wannan hadisin ya samu illa qadiha ta fuskar sanadin sa, ko kuma a samu wanda yake da raunin harda, wanda yake da raunin harda, harda sa mai rauni ce ko kuma ya tsufa abubuwan sun cakule masa, to wannan shi ma illar sai kawo mu hadisin illa, to an samu illa qadiha anan shi ma wanda take ta zahiri. To kuma akwai illa khafiya kamar irsali da kuma alwaqf, wanda yazo yayi hadisi yayi irsalin hadisi tabi'i yazo yace manzon Allah ya ce, to kaga wannan illa ce wanda sai malaman hadisi gogaggu su gano wannan aiwa da tabi'i ne, ai ba sahabi bane, to ya aka yi rawaito hadisi daga manzon Allah, to waye a wajen waye rawaito, in sahabi ne ba matsala, to amma rashin sanin wane ne shi zai kawo mana matsala, to sai a ce hadisin shi ma ya samu illa qadiha, ko a samu hadisin ya zama mawqufi ne, hadisin asali sahabi ne ya fade shi amma sai a zo a ce manzon Allah ya ce, ya bincika sai a ga maganar sahabi ce, to shi ma wannan sai a ce hadisin ba marfu'i bane ya samu illa qadiha, misali ne wannan. To wannan shine misalin illa qadiha wanda za ta hana a karbi hadisi, to ita ce malam ya kore, yace walam yashazza aw yu'alla, kada ya samu shuzuzi kuma kada ya samu illa, wace irin illa? Illa qadiha, amma illa wanda ba qadiha ba ba ta hana a karbi hadisi. Daga ƙarshe kenan sai mu ce malam ya kawo mana hadisi sahihi kuma ya sharɗanta masa sharuɗa. Sharuɗa nawa muka samu a yanzu? Sharuɗa guda uku. Sharaɗin farko ittisalus sanad, sanadan hadisin ya zamo ya sadu da juna, ba samu yankewa ba. Sharaɗi na biyu adamu shuzuz, a samu rashin shuzuzi daga wannan hadisin. Sharaɗi na uku fa adamu illatin qadiha, kada a samu illa qadiha a cikin hadisin. Akwai sauran sharuɗa da za su zo kafin hadisin ya zamo sahihi, amma sai a baiti na gaba idan mun zo darasi na mai zuwa, in Allah ya yarda za mu kawo sauran sharuɗan wanda za mu samu cikakken hadisi, wato wanda yake sahihi, wato wanda waɗannan sharuɗan ne za su ba wa hadisi matsayin hadisi wanda yake sahihun li zati. Sannan in mun kawo, sannan mu zo mu yi bayani akan abin da ya shafi hadisin wanda yake sahihun li ghairihi, sannan mu zo kan hasanun li zati, hasanun li ghairihi, duka za mu zo mu yi bayani akan wannan, amma sai mun bi a hankali mu daina gaugawa. Dan karatun hadisi yana da sarkakiya, dole sai an bi shi a hankali. Aran za mu tsaya da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kurakurai Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullah.